Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalma ci garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 23 ga watan Yuni. A babin rahotanni za a ji tsokaci da fashin baki da kuma darasin koyo kan hatsarin nan da wani jirgin balagurin karkashin ruwa yi har ya yi sanadin salwantar rayukan wasu attajirai da kwararru. Kamar kowane daren ranar Juma'a yau ma Muhammadu Rabu na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan zuwa aikin haji za kuma a ji labaran wasanni da Awul Garba ke gabatarwa to amma kafin nan ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Juma'a assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karanto su Hawwa Sharif. Hukumomin Najeriya sun ce yan bindiga sun kashe manoma 8 tare da yin garkuwa da 10 a wani hari da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar mai fama da rikici. Yankin dai wani muhimmin bangare ne da ke samar da abinci a Najeriya kuma har-haren na barazana ga kayan abinci. Jami'ai sun ce yan ta'adda sun yi wa manoma kwantan bauna ne a gundumar Mafa da ke jihar Borno a ranar Alhamis inda suka yi musu yankan rago. Gwamnan jihar Borno ya faɗa a yau Juma'a cewa harin wani yunkuri ne na yin zagon ƙasa ga nasarorin da gwamnati ta samu a yayin da ta kifa fitakar ganin an mayar da waɗanda suka rasa matsugunansu daga Borno zuwa garuruwansu da kuma sake gina rayuwarsu. Mazauna ƙauyuka na alhinin manoman da aka kashe yayin da kuma suka yi allawade da rashin isasshen matakan tsaro a yankunan da kuma yawan tashin hankali. A yau Juma'a sojojin Ukraine sun ce kararrawar gargaɗi ta yi ta kadawa daukacin fadin kasar. Wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaba Joe Biden na Amurka da takwaransa na India Narendra Modi suka fitar a jiya Alhamis. Shugabannin biyu sun bayyana matuƙar damuwarsu dangane da yakin da ake yi a Ukraine da jimamin mummunan sakamakon da yakin ke haifarwa. Sanarwar ta ƙara da cewa shugaba Biden da Modi da ke wata ziyara aiki a nan Washington akan batun Ukraine ya yi kiran da a girmama dokokin ƙasa da ƙasa da tsarin ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da mutunta yanki da ikon da kowace ƙasa ke da shi akan ƙasar ta. Shugaba Volodymyr Zelensky ya ce ana ci gaba da mummunan faɗa a bakin daga, ya ce amma dakarunsa na ci gaba da nausawa yankin kudancin Ukraine tare da samun nasarar jan daga a wasu yankunan gabashin Ukraine. Hukumomin kasar Libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adanin crypto na yanar gizo a yammacin kasar kamar yadda masu gabatar da kara a birnin Tripoli suka sanar a jiya Alhamis inda suka kara da cewa an tsare yan kasar China su 50. Jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida da ke binciken wata gona a Zelfen mai tazarar kilomita 160 daga gabashin babban birnin kasar sun gano matasa kanana suna amfani da karfin kayan aiki wajen samar da kudade na zahiri tare da taimakon wasu yan kasar China 50 waɗanda aka tsare a gidan kasu, inji masu magana wato inji masu gabatar da kara a cikin wata sanarwa. Wani faifan bidiyo da aka fitar a shafin Facebook na ofishin mai shigar da kara na Tripoli ya nuna wasu gine-gine da dama da basu da tagogi amma sai dimbin fankoki irin na masana'antu da tarin kwamfutoci da na'urori masu yawa. Ɗaruruwan mata da aka kashe majajensu a rikicin 'yan awarin ƙasar Kamaru sun yi wata zanga-zanga kan abin da suka kira rashin samun goyon baya daga gwamnati. Matan da aka kashe masu mazaje sun ce an yi watsi da su inda aka rika cin zarafinsu a yayin rikicin da ya laƙuma rayuka sama da 6,000 aka kuma bar su da ɗawainiyar kula da iyalinsu. Wata kalmar Faransanci da ke nufin matan da mazajensu suka rasu da wata mawaƙiyar ƙasar ta Kamaru Gisela Otabela ta fasara zuwa harshen Turanci ta kasance a waƙar da ta riƙa rerawa a kan na'urar yaɗa sauti da ta karaɗe wani yanki a Yaoundé babban birnin ƙasar. Otabela ta riƙa faɗa a cikin waƙa da ta riƙa rerawa cewa rikici da tashin hankali na haifar da ƙaruwar yawan talauci da ƙunci ga matan da suka rasa mazajensu a Kamaru. Ƙungiyar matan da suka rasa mazajensu a faɗin na ɓangaren ƙasar masu magana da harshen Turanci ta ce sun shirya tattakin lumana na tsawon kilomita guda ne domin nuna rashin jin dadin su kan yadda gwamnati ta yi watsi da su. Shugabar kungiyar Asu Ebenga mai shekaru 36 ta ce daruruwan mata da suka rasa majajansu sun amince suka kuma fito don amayar da cikin su kan rashin jin dadin su a yau 23 ga watan Yuni, wanda ita ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin matan da suka rasa majajansu a duniya.
To Hawwa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Tun bayan da jirgin balaguran karkashin ruwan nan yayi hatsari wanda yayi sanadin salwantar rayukan mutane biyar da ke ciki waɗanda ke son zuwa can ƙarƙashin ruwan teku da zurfin ƙafa wajen 13,000 wato wajen mil kusan 3 don su kalli abin da ya rage na babban jirgin ruwan nan na Titanic wanda ya nitse a shekara ta 1912 ake ta cece kuce kan hatsarin na ranar Lahadi. Don haka na tuntubi wani dan Najeriya mazaunin nan Amurka mai suna Dr. MK Hassan don jin yadda shi kuma ke ganin wannan hatsarin. Sai ya ce
wannan abu dai bai dadi ba, hatsari ne. Wannan ilmi na submarine an dade da gane shi. Misali, first submarine da America ta yi Nautilus 1956. Tun 1956 zuwa yanzu submarine daya kadai na US Navy ya nutse 1958. So ilmi ne da an iya shi, kuma muna maganan submarines ma masu aiki da nuclear. Kuma dauke da makaman nuclear a cikin su Atlantic Ocean, su Pacific, kuma duk manyan kasashen nan suna da su, kuma su suke dauke da asalin makaman nuclear ma da ake magana. Sai wannan dan karamin submarine din.
To wasu na cewa ya je can karkashin ruwa, can kasa can, don haka nauyin ruwan da ke sama ya matse shi. Kana ganin haka zai yi?
To yanzu sai an bincika, za a duba karfin da aka yi shi da shi, structural integrity. Dama akwai dan concern akan yanayin submarine din.
To wasu na ganin duk da yake akwai batun tausayawa ma waɗanda suka rasa rayukansu, akwai wani abu mai kama da almubazzaranci a ce mutum ya kashe dubban daloli don kurin ya je shi can ƙarƙashin ƙasa ya ga wani tsohon jirgi da ya taɓa nitsewa can ƙarƙashin ƙasa.
Wato suna cewa tsuntsun da ya kirawo ruwa ku. Ruwa zai daka. To akwai wannan, amma dole mutanen mu especially a gida su gane yadda su mutanen nan suke tunani turawa. Dama nan sun saba da karan bani. Misali, haka kawai suka turo turawa tun 1827 suka shigo ta hamada. Wani bature ya zo ya mutu a Sokoto, Captain Clapperton. Wai sun zo su duba menene a Afirka. Yadda aka yi suka zo suka mulce mu, irin wannan abun ne da ke na karambani. Explorer Suman Mopak da ya zo ya mutu akan kwale-kwale a New Busa. So akwai wannan dama can haka suke tunani ya za a yi wani abu a je a sami wata rigima.
To doctor, ganin cewa daga cikin waɗanda suka mutu akwai waɗanda ba turawa ba, kamar yan Pakistan da wasu dai masu nasaba da su dai haka dai, kana ganin wannan ɗabi'a ta attajirai ta ɗaukar kasada dai haka zuwa wurare haka masu cike da hadari ta fara yaduwa kenan zuwa ga al'ummomi daban-daban?
To dama matsoraci bai zama gundi, kamar shi wannan Pakistan din ai suna da dangantaka da su turawa da su.
To wani darasi kake ganin ya kamata a koya a wannan al'amari?
Na farko dai ya riga ya faru, su riga su mutu, Allah ya ji kansu. Magana da nake shi ne, ko mu da mutanenmu in kana da wata idea da za ta kawo maka ci gaba, karka ji tsoro ka gwada. In ba ka baya, za a ya ce mu har yanzu muna nan fartanya shekara duk. Za a gwada wani abu ba, so ba ma wani guje-guje, komi muna tsorace. So su ba sa irin wannan tsoron, shi yasa sun suna hawa kwale-kwale, wasu suna mutuwa daga ingila a teku kamar su Mango Park, har suka zo suka yi masterin kwale-kwale, suka zo suka ci mu da yaki. So darasi a nan shine wani lokaci bayan da ka yi lokacin ka yi kawai za ka mutu. So in kana da wani dabaran ka ko wani idean ka, ka gwada, in Allah ya sa zai yi, wannan ya zama maganan sha ta matsoraci, ba ya zama guyi ko wani kuma ko danwa ko ba da wani.
Dr. MK Hassan, wani dan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, a ɗan shakata da wannan. Ta gaida kullu na gambo, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
a cikin jirgin saman Boeing mai lamba 787 na Abasha duk da gajiyar da ke tattare da su majata suka isa Douala musulmin sun yi farin ciki matuka da samun damar yin wannan tafiya domin cika rukunin musulunci za a fara aikin hajin ne ranar litinin 26 ga watan yunin 2023 tsakanin birnin Makka da Madina ko da muka kusanci ɗaya daga cikin mahalartan yace
ni dai ba bako bane domin mun saba su wa aikin haji ba yau ba to game da yanayin jinkiri kuma to alhamdulillah don dai bana ka gaskiya mun ga dai abin yayi jinkiri kuma jinkirin sa me yasa mutane suka fi son a tafi don saboda kwana bakwai da za a je a yi a Madina za ku yi Madina za ku je ziyara gashi gashi to wannan ne kawai ake da bukata wannan ne mutane suke doki gashi gashi to mu dai babban burin mu dai Allah ya bada haji karbabbiya Allah ya karbi ibada wannan ne aka fi so ba wai ko rigirgin tafiya a ce za a yi kaza za a yi kaza ba buƙatar maji haji sallah to Allah ya sa a yi aiki karɓaɓɓiya Allah ya karɓa Allah ya bada arfa mai sanyi wannan shi za mu roƙi ubangiji
gabanin da majatan za su tashi sun samu horo na musamman daga shugabannin hukumar aikin haji domin sanar da su hakkoki da ayyuka ba tare da mantawa da iyakar su ba a cikin shawaran matafiya ma'aikatar harkokin waje tare da haɗin gwiwar hukumar aikin haji sun ja kunnen mahajjatan game da ɗaukan goro ko kuma wasu kayan maye waɗanda ƙasar Saudiya ta haramta amma kuwa wasu daga cikin matafiyan sun yi kunnen uwar shegu Malam Dalailu ya ƙara da cewa
aikin mu na kula da mahajjata dai ba aiki bane na rago domin kafin ma a tashi kamaru a tafi Saudiya akwai aiki tukuru muna hada tarun ƙarin ilimi da muke tsakanin mahajjata da mahajjata su zo a karantar da su abinda je kasance a can bayan haka she mu yi kuma a aikace su ga yanayin to kafin nan akwai abin da ake kira passport akwai visa duk mu ne za mu je mu nemo mu yi musu passport mu nuna musu ya za a yi ga inda zaka je kai passport ga inda za a je a samu visa kaga su ba su sani ba mu ne dan gwamnati ku je mu sama musu mu zo akwai magani da ake yi ana kiran shi vaccination kafin a tafi haji zaka je kai vaccination akwai charge wa yansu irin cututtuka da za a yi wanda in kana da shi ma ba za ka kasance Saudiya ba a charge mun baka da shi kunna zaka je muka gama wannan mu zo kaman da nace a fa a baya muna tarun ƙarin ilimi kaga mutane ne da zaka je ka samu ta gurgusuwa hudu duka na duniya wani ma bai taba karatu ba wani bai taba ma fita garin shi ba kuma je tafiya ƙasa mai tsarki wani mafadaci ne wani bai fada wato dai ba abin da ba zaka tattaro ba ka zo a hankali ka sanar da su me za a je a yi a tarun ƙarin ilimi dai ba she na fadi me da me ba tun da nace tarun ƙarin ilimi abin da ya gano aikin haji gaba daya ake gaya musu kuma a nuna musu a aikace
tun a shekarar da ta gabata Saudiya ta fara aiwatar da wata shafi na musamman na Nassu Hajj daga yanzu musulmin da suke son gudanar da wannan aiki da ya zama wajibi ga musulmi dole ne su bi ta wannan shafin domin yin duk wani abin da ya dace wannan tsarin da mahukuntan Saudiya suka gindaya zai taimaka wa hukumomin shirya tafiye-tafiyen mahajjata gudanar da aikin ba tare da fuskantar kalubale ba
yanzu dangane da samun visa abin ya sauka matuƙa gayya da dai ana fama da kyar da kiran mai yanzu Saudiya ma ta sauƙaƙa abin zamani ya cimma da ake kira na technology yanzu Saudiya ta yi wani manhaja in ta turo dai a can za a je a saka sunan waɗanda ake so su samu visa nan da nan kawai kaga an samu visa yanzu abin ya sauka sosai batun sha'anin visa ba kaman da bane
don aikin haji na dogon lokaci na wannan shekara 2023 ana buƙatar mafi ƙarancin euro 7,000 bambancin farashin ya samu asali ne da hotel din masaukin baki masu inganci duban hakan ne sa Mr. Paul Biya shugaban kasar Kamaru ya bada tallafin biliyon 1 na FIFA
a wannan kan ai abu ne sananne domin ita kasan Saudiya in ka zo da passport da yake da visa Isra'ila ko wani abu dai da kamancecenya da kasan Isra'ila za ta haramta ma tafiya aikin haji to da kuma kowa dai musulmi kan ya san ko ba don Saudiya ba haji kasa ne mai tsarki akwai wayansu abubuwa da ko ba a gaya ma bai kamata ka kai ba kaman kwaya kaman haramtattun kaya kaman faudan aljanu kaman kokel kaman ma sha'ani ganin madugo da diban mata da kai yara kanana ayi ma ayi luwadi da su wannan duk Saudiya ta haramta
ga matafiya kasuwanci ko kuma masu son yin aikin haji dole ne su nemi visa a ofishin jakadancin Saudiya dake birnin Yaounde Saudiya ba sa bayar da visa ga masu passport din da ke dauke da takardan izinin Isra'ila ko kuma tambarinta a ciki bayan kayyade adadin maniyyata aikin haji na tsawon shekaru uku sakamakon annobar COVID-19 gwamnatin kasar Saudiya ta bar aikin hajin 2023 ya dawo kamar da can miliyoyin mutane ne ake sa ran gani a Makka domin gudanar da aikin haji Dr. Halima ta kara da cewa
yana da wannan matsala idan ya tafi aikin haji shine zai zama likitan kanshi domin ba wanda zai ce mishi kakkaci domin ka san abin da zaka ci ya cutar da kai ka san wannan ce ka dena kaman kayan su mai zaki zaki su suka komin su ne sukari ne to kai she ka kiyaye ai ba za a rasa abincin masu diabet a can ba to wannan zaka sa kanka in mai tension ne kaman kayan su magi da abinci mai gishiri da yawa dole she ka kiyaye ngane to kuma kaman mutun ya sha ruwa da yawa ko mai lafiya ma ana son shi da shan ruwa da yawa to kaman wannan ne zai yi kaman su kayan mai da yawa mai hawan jini kaga ba a son shi da kayan mai mai don cholesterol kada ya haura she san abincin da wannan mai mai garin kiyaye kada in ci kaman ko ganye legume da sauransu ko mai kaman wanda aka ana shi cin nama she samu ko kifi ko kaza don chair blanche wannan zai iya ci don ka kakki yayi da kanka dai zaka san menene zai baka lafiya amma sha ruwa da yawa
kamfanonin jiragen sama sun bada damar aikin haji da jigilar maniyyata zuwa Makka a Saudi Arabia da za a fara a ƙarshen watan Yuni da yake kula ta tashin ƙarshe na mahajjata da ke kan hanyar safiyar ranar Juma'a da ta gabata a filin jirgin saman Simalin ministan kula da yankuna Mr. Atangaji ya kammala da cewa an gudanar da aikin da kyau cikin kwanaki Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan ga Wundere cibiyar Adamawan Kamaru
to a gaishe ka yanzu kuma ga awwal da labaran wasanni
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru ta yi mata shiga cikin wani hali kasancewar shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto yanzu dai yana takun saka da kamfanin da ke yi wa ƴan kasar ta jamhuriyar kamaru kayayyakin wasanni kok na kasan Faransa sai dai ya zaka shi shugaban hukumar kwallon kafa ya dauko wata kamfani wanda ake kira One All yanzu dai ita ce take ci gaba da yi wa kasar ta Kamaru kayayyakin wasanni sai dai kok din na kasan Faransa ta gurfanar da hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya wanda yanzu haka FIFA take kokarin ganin cewa sai dai kasar Kamaru ta amsa kira a gaban wannan kotun wani yasa na hira da masoyin kwallon kafa kuma mai bin diddigi akan sha'anin wasanni na kasar jamhuriyar Kamaru Alhaji Habibu Inuwa ga yadda hira ta mu ta kaya
to malamin awal tambayan ka na yana da ma'ana na farko shi Samuel Eto'o bai da matsala da Coq Sportif me yasa bai da matsala da Coq Sportif Coq Sportif su ne suka dauki manajan din tafiyar da mayo da su wandunan da za a yi bol da shi kuma sun dauka na shekara sojan kudu to kuma ba su cika ainihin abubuwan da aka gaya musu ba da yake za su dosa ba da mayo da kuma kudin da za su zuba ba
to me dalilin da shi Samuel Eto'o ya fita daga cikin wannan al'amari ya je dauko wata kamfani daban domin ta ci gaba da wannan ayyuka
eh dalilai na nan da yawa don kudin da su aka yi za su dosa zuba wa shi ekip national ba sa zubawa kuma shi sa can gaba ya duba ya gani cewa shi kun jambal kamar tana bukatun kudi shi sa ya je ya samu wadancan suka shirya da za su zuba masa kudi
all one ko
all one
to yanzu kana ganin wannan da zai iya kawo wa club din kasar Kamaru ko kuma wani kasar Kamaru wata cikas ba tsakanin kasar Faransa
ah ba zai kawo wata cikas ba game da kasar Faransa da yake kasuwa ne ƴan kasuwa ne to abin da ya kama kuma sha'anin kasuwa bai kawo sha'anin tafiyar da mulki ba.
To me yasa suka maka Samuel Eto'o da kuma hukumar kwallon kafa kasar Kamaru a kotu?
Eh, sun kai kotu don sun yi shan gaba, su ne ba su da gaskiya don contract da aka yi na shekara hudu da kuma ba su zuba musu kudi. Shi sa ya kai to da kuma da su takaddun da suka fito waya an ce wai kungiyar bal Kamaru za su ba da miliyan 7 kariya ne ita kwa sportif ta ce ba za ta bata wa embol Kamaru harka ba sai dai an kai shekara 2024
shekara
2024 sai dai an kai nan sannan in an kai nan ne sannan za a yanke shari'a a kotu. Duk waɗansu maganganun da kuke jin nan cewa ai an yanke shari'a ƙarya ne sai dai an kai wannan lokaci.
Kai kana ka samu da shi bai samu matsala ga kowa ba kenan?
A ba matsala yanzu da kowa, magana na kotu.
Mama awal gaba mudiyar Amurka daga kasar Kama.
To a gaida awal kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata, don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa Service at voanews.com. sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
Hukumomin Najeriya sun ce 'yan bindiga sun kashe manoma 8 tare da yin garkuwa da 10 a wani hari da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar mai fama da rikici. Yankin dai wani muhimmin bangare ne da ke samar da abinci a Najeriya, kuma hare-haren na barazana ga abinci, samar da abinci. Jami'ai sun ce 'yan ta'adda sun yi wa manoma kwantan bauna ne a gundumar Mafa da ke jihar Borno a ranar Alhamis ɗin, inda suka yi musu yankan rago. A yau Juma'a sojojin Ukraine sun ce ƙararrawar gargaɗi ta yi ta kaɗawa a lokacin faɗin ƙasar. Wata sanarwa haɗin gwiwa da shugaba Joe Biden na Amurka da takwaransa na India Narendra Modi suka fitar a jiya Alhamis. Shugabannin sun bayyana matuƙar damuwarsu dangane da yaƙin da ake yi a Ukraine da jimamin mummunan sakamakon da yaƙin ke haifarwa. Hukumomin ƙasar Libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adinin kripto na yanar gizo a yammacin ƙasar, kamar yadda masu gabatar da ƙara a birnin Tripoli suka sanar a jiya Alhamis, inda suka ƙara da cewa an tsare 'yan ƙasar Sin, wato China, su 50. Jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida da ke binciken wata gona a Zaltan mai tazarar kilomita 160 daga gabashin babban birnin ƙasar sun gano matasa ƙanana suna amfani da ƙarfin kayan aiki wajen samar da kuɗaɗe na zahiri tare da taimakon wasu 'yan ƙasar China su 50 waɗanda aka tsare a gidan kaso, in ji masu gabatar da ƙara a cikin wata sanarwa. Da ɗaruruwan mata da aka kashe mazajensu a rikicin 'yan awaren ƙasar Kamaru sun yi wata zanga-zanga kan abin da suka kira rashin samun goyon baya daga gwamnati. Matan da aka kashe masu mazaje sun ce an yi watsi da su, inda aka riƙa cin zarafinsu a yayin rikicin da ya laƙuma rayuka sama da 6,000, aka kuma bar su da ɗawainiyar kula da iyalinsu. Wata kalmar Faransanci da ke nufin matan da mazajensu suka rasu da wata mawaƙiyar ƙasar ta Kamaru Gisela Oteba ta fassara zuwa harshen Turanci ta kasance a waƙar da ta riƙa rerawa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Bulawai da kuma injiniyan mu Zacan, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.